Ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka baro kika ton ka huiwa. Ku jama'a tambaya ni ke da, menene duniya, menene dadin duniya.
Muna da ƴan majalisun jaha guda 40, babu mace ko daya. Muna da ciyamomin ƙananan hukumomi fiye da 40, babu mace ko daya. Muna da ƴan majalisun tarayya guda 24, babu mace ko daya. Ga gwamna, ga mataimaki, duka ba mace.
Mata idan za mu zauna mu haɗu, mu zama tsuntsiya madarin mu ɗaya, mu dunkule guri ɗaya, mu san muhimmancin kanmu, fito da alƙibla. In za mu zo mu zauna mu haɗu, to dole wannan 35% ɗin da ake cewa UN ta ce a bada, sai mun tabbata mun maida shi 50% ma.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau shirin Domin Iyali zai sake bibiya kan wani batu da muka sha haska fitila a kai, sai dai ganin haƙar mu bata cimma ruwa ba. Yasa muka ga ya dace a daidai wannan lokacin mu sake jan hankalin masu ruwa da tsaki da suka hada da kusoshin siyasa, masu fada aji da kuma sauran masu kada kuri'a. Batun da muke magana a kai shine batun damawa da mata a harkokin siyasa. Wani matsayi da ba a jayayya a kai shine cewa kuri'un mata suna da matukar tasiri a nasarar kowane dan siyasa ko kuma jam'iyya. Ba kasashen nahiyar Afirka kadai ba, har ma da sauran kasashen duniya. Sai dai duk da tasirin su bai kai mata ga cimma gurin su na samun adama da su a harkokin siyasa yadda ya kamata ba, duk da alƙawuran da jam'iyyun siyasa suke yi musu gabanin zabe. Ganin an fara kada gangar zabe a Najeriya da kuma matakan da jam'iyyun siyasa suka fara dauka na jan ra'ayi da neman goyon bayan mata, yasa shirin Domin Iyali sake bibiya akan wannan batun. Wakilinmu a birnin Kano, Mahmud Ibrahim Kori, ya jagoranci wani zama na musamman domin ganin matakan da za a iya ɗauka na daban da zai kai ga cimma wannan guri. Ga na Kori.
Muna tare da Barista Badiha Abdullahi Mu'azu, ita lauya ce mai gwagwarmayar 'yancin bil'adama, kuma tana jagorantar wata kungiya da ake ce mata Rayuwa Development Association. Sannan kuma sai Hajiya Hawa Eliyaku, mai kokarin samun digiri na uku kenan, kuma ita ce ƴar takarar jam'iyyar MPM da take takarar majalisar ta wato dattawan Najeriya domin wakiltar mazabar Kano ta tsakiya. Sannan kuma ina tare da Comrade Kabiru Sa'id Dakata, shi ne daraktan cibiyar wayar da kan al'umma da game da shugabanci na gari, wato Center for Awareness on Justice and Accountability, wato Kaja. Baki mu ne muku barka da zuwa. Zan fara da Barista. A cikin shaidun kule, me dokokin Najeriya suka ce ne game da shiga mata siyasa?
A gaskiya dokokin Najeriya su a bayyane suke, kuma duk doka ta Najeriya babu wadda take sama da kundin tsarin mulki. Kundin tsarin mulkin nan shi ya ware fundamental human right, waɗannan ƙunshin haƙƙi da aka ware, ba a ware na mace ba, ba a ware na namiji ba, al'umman Najeriya aka haɗa aka yi wa. A ciki kuma akwai rule against discrimination, wato ƙyama da koma baya da kuma wariya da ake yi. To an hana wannan, ko a wani hali kake, ko a yaya aka haifo ka, ko namiji ko mace. To amma a zahiri in an zo maganar siyasa a Najeriya dai, to abin takaici ne, abin asha. Saboda in dai aka ce mace ce, wasu na jawo wata almara suke a ce wai a gida su suke juya maza idan aka ba su dama kuma suka zo mulki, kuma ayya za a yi da su. To mu ana marginalizing dinmu, ana yi mana mahangurba, ba mu da wakilci, ba mu da ido, ba mu da kunne, sai abin da ya zo mana na labari. Mata ci gaba an yarda da shi, canjin rayuwa a 21st century an karɓa, yanayin shiganmu ta canza, an manta da al'adar, an manta da addinin, abincinmu, mu'amalarmu, duk wata rayuwarmu ta canza. Mun riga mun karɓi canji, amma a siyasa ta mace an ƙiyadda a karɓi canji. Duk wadda ta fito ta ce za ta yi takara, a cicciɓa ta a ce kujerar da take kai ba ta aka yi zo riƙa mun ba, a'a, ƙuri'a ta yi ta gwagwarmaya ce ta kai ta wannan kujerar. an ki duk inda ka taso da karfinka da kaunar da jama'a suke maka kafin ka taka wani manzali amma mahangwar ba ka tafi
amma ba kiya ganin barsa kamar dokokin ne suke da rauni ba su karfafa wato gwiwa ko kuma an yi wani tanadi a kunshe-kunshen wato su durorin shi su dokokin ba na yadda babu yadda za a kullo wata hanya da za a mai da ku sani ware
to sai dai kai ka ga yin wannan dokar amma ni a iya dokokin Najeriya da na sani in dai a doka ba ta akai amma idan mai siffa kaza kowa na kaza yazo yin kaza kar a bashi ba to ana nufin na kowa da kowa ne tunda ba a ce amma idan mata sun zo neman zabe ayi musu kaza ayi hasali ma ta akai a dinga ba su form kyauta dan a karfafa musu gwiwa su fito su yi yawanci political parties din nan ko a wancan zaben da ya wuce aka ce duk inda mace ta zo za ta yi takara ta nuna niyyarta da aniyarta ta cewa za ta yi zabe to a bata ma form kyauta ita kanta siya to wace doka ce kuma ta kassara mace in ta fito ta ce za ta yi takara ciwon ya mace na ya mace ne mata muna buƙatar wakilci akwai doko tun da aka furi Kano har yau da ake magana daga tarihi zuwa abin da ido na ya gani a siyasa ba a taba mace yar majalisa ba ga matsaloli nan da yawa
kuma da Kabiru Sa'ida ka ta barista ta fara zayyano matsaloli da watakila ba a baiwa mata damar da ta cancance su ba kamar yadda dokokin ƙasa suka yi tanadi ko kuma kuna ta gwagwarmaya ya cewa ai shugabanci na gari ayi adalci a tabbatar da kowa an bashi yancin sa gwargwadon yadda dokar kasa ta bashi wai kun lura da wannan abubuwan da ta bujiro da su
eh gaskiya ne duk da ta kalle abin ta fuskar doka wanda bazan mata katsalan nan batun da bangaren su ne amma idan ka duba tsari a demokradiyance matakin da ta hau daidai yake da abin da ake so demokradiya mai inganci ta kasance domin kamar abin da Bature yake kira credible electoral process shine ana so a ga akwai inclusiveness ma'ana an ba wa kowa dama an fafata da shi so amma idan ka kalli tsarin Nigeria yadda ake kai a yanzu hakika za ka yadda cewa an ware mata duk da kuma idan ka duba kididdiga ta lissafi ma'ana census da aka yi ya nuna kusan kimanin kaso 50 cikin 100 na al'ummar Najeriya mata ne a dadin dadawa kuma ko da filin zaben kaje zaka ga mafi yawancin waɗanda suke fitowa su zaben dai mata ne so amma kuma idan aka zo maganar ba su dama su shiga din sai kaga ana ta fito da wasu abubuwa da ba za su ba su dama ba wanda waɗannan dalilan ne yasa baka ganin su a madafan iko ko jam'iyyun siyasa din kansu ba ma maganar kundin tsarin mulki ba da kuma dokoki waɗanda ita ƙasar Najeriya kamar ta sa hannu a irin waɗannan dokoki na ƙasa da ƙasa su kansu jam'iyyun siyasa din zaka ga a kundin tsarin mulkin su akwai wani abu da suke ikirari da cewa wannan affirmative action din cewa kaso 35 na guraben mukamai da suka shafi na zabe da suka shafi na nadi za a ba wa mata amma sai dai ba a yin wannan abin kai ce ne zaka ga cewa yanzu barin baka wani misali tunda aka dawo tsarin demokradiya daga 1999 har zuwa yau ba a taba samun gwamnan wata jiha mace ba mun dan samu dai na kusan wata ɗaya lokacin da gwamnan jihar Anambra Chris Ngege dan samu matsala aka sauke shi kafin kotu ta dawo da shi a mataimakiyar shi ta dan hau na awa na wata daya so idan ka duba zaka ga su kansu madafin majalisu ka duba kamar majalisar dattawa tun daga 1999 har yanzu babu wani karni da zaka ce ka lissafa a cikin sanatoci 109 ka lissafa mata 10 wadanda aka samu masu yawa shine aka samu 9 ina ji a 2011 amma daga bakwai sai hudu
to tunda haka ne ku me kuke yi tunda wato kila matsalan nan da ya bayyana take kusan kowa ya santa ana nuna musu wariya ba a ba su dama da sauransu da sauransu ku da kuke gwagwarmayar ayi adalci daidai da tanadin dokokin kasa me kuke yi
to sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin abin da ƴan gwagwarmayan ke yi da kuma yadda suke gani za a iya cimma wannan buri na ba mata kashi 35 cikin 100 na guraben siyasa Kafin nan a madadin wakilin namu Mahmud Ibrahim Kori da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Solomon Abu daidai ta sautin shirin Alheri ke muku fata Alheri kada ku manta kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet voehausa.com da Alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza bayin.